الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana daren Laraba ne daidai da daren 25 ga watan Rabi'ul Awwal Hijrana da shekara 1434, daidai da 5 ga watan Fabrairu shekara ta 2013. Wannan shi ne kasan na 137 daga cikin jerin jerin karatuttukan littafin fiqhu sira wannan far Professor Zaid Abdul Karim Zaid. Allah madaukakin sarki ya saka mishi da alheri. Bayan da malama ya karantar da mu tarihin yaƙin Uhud, wanda muka ji yaƙi ne mai matuƙar daraja a wurin Allah maɗaukakin sarki, wanda wannan daraja kuma Allah ya samar da ita ga mu'minai, muka ji irin yadda Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tsara wannan yaƙi. Sai dai kaico a matakin farko an samu biyayya musamman daga waɗannan sahabbai waɗanda suka ainihin kasance akan wannan Jabal Ruma, wato wannan dutse wanda Annabi ya tara maharba a kai. To sai dai a mataki na biyu sai aka samu wasu daga cikinsu suka fara abin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya dora su a kai. A mataki na uku, wanda yake shine matakin ƙarshe, matsala ta faru wadda ita ta ja kafirai ainihin suka samu nasarar kashe da dama daga cikin mu'minai har wajen 70. Mataki na hudu, wanda yake shine na ƙarshe, shi ya tabbatar da nasara ga Annabi da sahabbai. Kenan wancan al'amari da Allah ya bar kafirai suka ɗoru akan mu'minai, to ya zama wata jarabawa ce da kuma ƙaddara ta Allah da kuma jan kunne gare su da kuma gargaɗin duk wani mu'mini. Idan har Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa maka magana, to ka tsaya akan ta, shi ne zaman lafiya. Mun karanta mas'ala ta 19, amma wannan mas'ala ta 19 tana da alaƙa da mas'alolin da za su biyo baya, don haka za mu sake dawowa kanta a gurguje. Malam yace at-tasi'a 10, darasi na 19 daga cikin jerin jerin darussan da ke cikin tarihin yaƙin Uhud. Yaqulu ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala, al-Imam ibn al-Qayyim, Allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi, yace fi durusi ghazwati Uhud, wato Ibn al-Qayyim yana bayani dangane da irin darussa da ake ɗauka daga yaƙin Uhud, yake fa minha ta'rifuhum su'a aqibati al-ma'asiya, na daga cikin darussan da ake koyo a yaƙin Uhud shine karantar da musulmi baki ɗayansu mummunan sakamakon da ke biyo bayan sabawa Allah da manzon shi. Idan dai har kai mai saba Allah da manzon shi ne, to akwai mummunan sakamako da zai biyo bayanka. Wata rana Annabi ya ga wani mutum yana cin abinci da hannun hagu sallallahu alaihi wa alihi wasallama, sai Annabi ya ce mishi ka daina ci da hagu, ka ci da damarka. Sai ce shi ba zai iya ba ne. Sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ƙarya ike, babu abin da ya hana shi sai girman kai. Shi ne akwai nau'in mutane waɗanda in suka yi abin da ba daidai ba sun yadda ba daidai ba ne, amma wai kada a gyara musu, to in har aka gyara musu sai girman kai sai ya ɗauke su. Haka sai girman kai ya ɗauke shi, kawai sun ce shi ai ba ya iya cin abinci da hannun dama ne. Sai Annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce shi ke nan, babu abin da ya hana shi sai girman kai. Ya ce don haka ba zai iya ɗin ba kuwa. Sai ya koma sai ya ɗauki ainihin abincin nan da hagu zai ci, sai hannu ya ƙame tsakanin baki da kwano. Yanzu hannun ba zai kai baki ba, kuma ba zai dawo cikin ainihin kwanon abincin ba. Duk wannan yana daga cikin mummunan sakamako na in an hana mutum ya ƙi hannuwa. Don haka idan aka ce Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce ayi kaza, to wajibi ne kai wannan abin, shi ne zaman lafiyarka. Idan Annabi ya hana, ka yi iyakacin ƙoƙarinka ka bar wannan abu, wannan shi ne zaman lafiya. Wa in tuti'uhu tahtadu wa ma 'ala ar-rasuli illa al-balaghul mubin, idan kuka yi manzon Allah ta'a, Allah zai ɗora ku akan haske, za ku tabbata akan shari'a. ku sani da cewa in kun bi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam babu wani commission, babu wani sakamako da zai rinka samu sakamakon ainihin bin shi din nan da kuka yi. Dan haka ku kiyaye bin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, koma gari ka ne saba manzon Allah, kuma sharro da shu'uncin yana komawa a kanka. Don haka jama'a su da kiyaye. So da dama ba a ce mutane annabi ya ce kada a aikata, sai mutum ya ɗauki gaba da kai da kafaɗi. So da dama ba a ce mutane annabi ya ce aikata, sai mutum ya ɗauki gaba da kai da kafaɗi. Menene laifinka? Ba ka da wani laifi sai isar da saƙo. To yanzu ba ta kai ake zama, sai Allah ya ce wa ma ala rasuli illa al-balaghul mubin. Shi kanshi manzo Muhammad sallallahu alaihi wa sallama isarwa ce, mabayyaniyar isarwa. Don haka ya rage annabi ma in ya isar baka bi ba, baka cutar da annabi komai ba, balle karan kaɗa muwa malamin da shi ma yana ƙoƙarin ya kwaikwaya ne. Wannan matsala ce babba. Idan kuma har ana son ai maganinta, to sai an tarbiyyantar da mutane tun suna ƙanana, na farko akan su gane darajar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam, su san shi, kuma su san me ake kira da sunnar shi, sannan menene bambancin sunnar manzon Allah daga sunnonin duk wasu mutane waɗanda suke ainihin ba shi ba. Don haka na daga cikin darussa da Ibn al-Qayyim yake bayyanawa da ke ƙarƙashin yaƙin Uhud shi ne ƙoƙarin sanar da musulmi mummunan sakamakon da ke biyo bayan saɓawa Allah, wal fashli. Da kuma duk lokacin da musulmi suka samu tarwatsewa da rabuwar kai, to akwai mummunan sakamako. Wattanazu, duk lokacin da musulmi suka samu jayayya a tsakaninsu, to babu shakka akwai mummunan sakamako. Wannan lazi asabahum innama bi shu'mi zalika, kuma duk musibar da ta samu musulmi na farko a wancan zamani da aka yi yaƙin Uhud, to sakamakon shu'umci ne, wato sakamakon musiba ce ta wannan sabawa Allah da manzon shi. Kama kala ta'ala, kamar yadda Allah ya ce wa laqad sadaqakum Allahu wa'ada, haƙiƙa Allah maɗaukakin sarki ya yi muku alƙawari, kuma ya gaskata muku alƙawarin. Iz tahussunahum bi izni, a lokacin da kuke kashe waɗannan kafirai da izinin Allah. Allah ya muku alƙawarin in kuka je jihadi zai ba ku nasara, kuma kun je ya ba ku nasara. Hatta idza fashiltum, haka kuka tabbata cikin nasara har sai da kan ku ya rabu. Waɗannan suna cewa a sauka daga kan dutse, waɗannan suna cewa a tsaya a kan dutse. Daga samun rabuwar kai a tsakaninku, watanaza'atun, kuka koma kuna jayayya fil amri, game da umarnin da manzon Allah ya ba ku. Umarni tun farko an ce muku ku tsayu akan wannan dutse, kar ku sauka. Ko kun ga mun yi nasara, kar ku sauko, sai in ni da na ɗora ku na ce ku sauko. Ko kun ga an yi nasara a kanmu, an kashe mu, mun liɓe, tsuntsaye na cin namanmu, kada ku sauko har sai na ce muku ku sauko. Wannan shi ne umarnin da Allah yake ishara a nan, hatta idza fashiltum, har sai da kanku ya rabu. Watanaza'atun fil amri, kuka koma kuna jayayya game da duk wannan umarnin. Shin a ci gaba da bi ko a saba, a sauka ko a tsaya? Wa asaitu, kuka saba manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama, kuka saba wa Allah. Min ba'di ma arakum ma tuhibbun, bayan da Allah ya nuna muku abin da kuke so, ku ganin shi ne dukiya kun ganta, nasara kun ganta. To da kuka ga wannan nasara da dukiya, sai kuka manta da umarnin da aka baku. Minkum man yuridu dunya, daga cikinku akwai waɗanda suke nufin duniya. Wa minkum man yuridu al-akhira, daga cikinku kuma akwai waɗanda ainihin suke nufin lahira. Thumma sarafakum anhum, sannan sai Allah maɗaukakin sarki ya kawar da ku daga ainihin gare su. Ya zama gaba ɗaya hankalinku ya kauce daga waɗannan kafirai, yanzu hankalinku ya dawo zuwa ga tara dukiya. Allah maɗaukakin sarki ya bar haka ta faru gare ku ne, liyabtaliyakum, don ya jarabce ku, don ya koya muku darasi, don ya nuna muku haɗarin saɓa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Duk wannan zargi da kyarewa da tona asirin da waɗannan sahabbai suka ainihin yi na waɗannan munanan ayyuka Allah madaukakin sarki sai ya cike da cewa wala qad afa anku to sai dai kuma ya yafe muku so sabbin lokacin da za a samu wani zai soki sahabban annabi cewa ai annabin ma ya taɓa ba su umarni sun saɓa da shi sai a ce a yi nasu ya buɗo wannan aya idan ya buɗo wannan aya in ya tsaya a iya waɗancan wurare kaf inda ainihin Allah maɗaukakin sarki ke cewa hatta idza fashiltum wa tanaza'tum fil amri wa asaytum min ba'di ma arakum ma tuhibbun minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhirah idan ya tsaya anan ya zargi sahabbai sai a ce a ƙara sa'awar mana yana daga cikin siffar ɗan bid'a dama datso farkon aya a bar tsakiyarta datso ƙarshen aya a bar farkonta da ainihin tsakiyarta kamar yadda na faɗa muku a darussan da suka gabata dukkan wata aya ta Al-Qur'ani tana da alaƙa da ayar da ke kafinta tana kuma da alaƙa da ayar da take bayanta dukkan wata sura ta Al-Qur'ani tana da alaƙa da surar da ke kafinta tana kuma da alaƙa da surar da take bayanta shi yasa yadda kaga ayoyin Al-Qur'ani din nan ko shirya su din nan tare da cewa ba lokaci ɗaya suka sauka ba da damin su amma shiryawar tauƙifi ne daga Allah ne idan aya kaza ta sauka sai manzon Allah ya ce ku sa ta daidai inda aya kaza take idan sura kaza ta sauka sai ce ita kuma ku sa ta tsakanin sura kaza da sura kaza don haka hatta shirya Al-Qur'ani tsakanin aya da aya tsakanin sura da sura to tauƙifi ne idan ka gane wannan to duk wata sura ta Al-Qur'ani da kake karantawa ko to tana da alaƙa da wadda take kafinta tana da alaƙa da wadda take bayanta to haka ayoyin ma to haka kowace aya a cikinta tana da alaƙa da tsakiyar tana da alaƙa da farkonta yana da alaƙa da ƙarshenta me wannan magana take nufi kenan ashe idan har ana so a yi wa Al-Qur'ani kyakkyawar fahimta to a duk lokacin da za a yi tafsirin suratul fil ita ce alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil lallai sai an alakantar da tafsirin da suratul humaza ita ce surar da ta zo kafin ta waylun li kulli humazatin lumaza lallai sai an alakantar da tafsirin da suratul quraish ita ce li ilafi quraish idan har ba a yi haka ba to haƙiƙanin al'amari gaskiyar saƙon da ake so ya isu ga jama'a zai samu tawaya kun ga kenan a kullum abin da ya dace wa musulmi a ɗauko musu tafsirin Al-Qur'ani tun daga farkon shi har zuwa ƙarshe a hankali ne ana fassara musu ana alaƙanta musu shi da juna to haka ban duk lokacin da ka ware wasu ayoyi a cikin Al-Qur'ani za ka yi tafsirinsu yana da kyau kai nazarin ayoyin da suka zo kafin su don ka alaƙanta su yana da kyau kai nazarin ayoyin da za su zo bayan su don ka alaƙanta su to haka nan duk lokacin da ka ɗauko wata aya a cikin Al-Qur'ani za ka fassara ta ita kaɗai to kar ka butsuro tsakiyarta ka karance ta kaf ka fassarce ta gaba ɗaya sannan sai ka fitar da abin da kake so ka fitar wanda a tsakiya yake ko a farko ko a ƙarshe amma kana mai alaƙanta juna na wannan farkon aya da tsakiya da ƙarshen ayar yanzu duk mutumin da ya tashi fassara wannan aya idan ya ɗauko inda Allah maɗaukakin sarki yake cewa minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhira in ya fassara wannan aya anan minkum ke da su a ake ya za ka gane daga sahabbai ne kawai ya ɗauko ne ya ce minkum man yuridu ad-dunya wa minkum man yuridu al-akhira za a iya ɗaukar kowa to amma in aka ɗauki ma'anar ta ɗabbaka a kan kowa a matakin farko na fahimtar wannan ayar an yi wa ayar haƙiƙanin saƙon da ake fahimtar saƙon da ake so ya fahimtu ba a yi ba idan ka dauko karshen ayar ka fassara inda Allah madaukakin sarki ke cewa wala qad asa ankum Allah ya wafe muku ba za a fahimci gaskiyar sakon da dai sai a ce to me suka yi to haka kuma idan ka dauko inda Allah madaukakin sarki ke cewa wa tanaza'tum fil amri wa asaytum min ba'd ma araakum ma tuhibbuna kuka yi wa manzon Allah jayayya game da umarnin da ya faɗa muku kuka saba wa manzon Allah bayan Allah ya nuna muku abinda kuke so to kaga iyaman din nan da kaji na faɗi galibi in kana sauraron wa'azoji da tafsirai na malaman Shi'a ko da a tashoshin su na talabijin da radio ya karman suke ɗaukowa sai su ce sahabban da manzon Allah ya ce Allah ya shaida cewa ba abinda suke sai jawayya ba abinda suke sai saba wa manzon Allah sai kaga duk wani dan karamin Shi'a ya haddace wa tanaza'tum fil amri wa asaytum min ba'di ma araakum ma tuhibbuna sai ce gashi nan to yanzu idan ba za ka zauna wata tattaunawa da dan Shi'a kafin ka fara ce mishi a karanto farkon ayar ko a karanto karshen ta sai ka ce to da wa ake in yace da sahabbai sai a ce me dalilin ka anan kawai wa tanaza'tum fil amri akan cewa da sahabbai ake dalilin menene ya keɓance su ya za mu musan cewa ba bakku ayar take ba saboda kawai larabcin yanzu yake so ya fassara mana ba ya ƙoƙarin gano mana haƙiƙanin me ake nufi yanzu misali kowane gari a yanzu ka shiga cikin arewacin Najeriya akwai Sardauna a yanzu amma daidai lokacin da mawaƙi yake wa Sardauna Ahmadu Bello na Sokoto waƙa yana cewa kan da mu san kowa kai mun ka sani Sardauna yanzu wannan waƙar lokacin da yake duk Najeriya ta arewa an ce Sardauna to Sardauna Sokoto ake nufi Ahmadu Bello to idan yanzu ka ɗauko wannan aya ai ka ɗauko wannan waƙa Aswan iyakacin wannan wurin kawai sai ka reda sai ka ce da Sardaunan Filato ake to wani Sardaunan Filato Jami'a Usaini sai ka ce da shi ake tsakani da Allah an dubi san da aka yi waƙar an dubi farkon menene mawaƙin ya faɗi an dubi ƙarshe wannan waƙa kenan fa kenan waƙa ba za a iya fahimta haƙiƙanin yadda al'amarin ta yake ba sai an faɗo farkonta da ƙarshenta sai alƙur'ani ne jama'a sai mutum ya zo wani ya ce Allah maɗaukakin sarki yana ko ina wai sai ya ce Allah ya ce wa huwa ma'akum aina ma kuntum wa huwa ma'ahum aina ma kanu ai Allah ya ce yana tare da su duk inda suke me yasa ba za a ɗauko ayar ba da ta fara da alamtara me yasa ba za a karke karken ayar ba me yasa ba za a karanto ayoyin da suka zo kafin ta me yasa ba za a karanto ayoyin da ke bayan ta ba shi yasa wannan alqur'ani digirin ka a larabci ba zai taimake ka ka iya fassara shi ba karatun sauran ka na larabci ba zai taimake ka ka iya fassara shi ba har sai ka zauna ka koyi tafsirin alqur'ani ka san to kai alaran ma ne da ka haddace shi kana rubuta shi da ka bai baka dama ka iya fassara shi ba har sai ita fassarar ka koye ta kun fahimta abu ne mai sauki dukkanin ɗa namiji wa mace ciki haka ne in ta kama naƙuda abu ne mai sauki ya karɓa haihuwa me yasa ba za ka iya karɓan haihuwa ɗan ka ba yawwa saboda baka koya ba ba wai don kai ba mace ba ne domin akwai likitocin mata maza akwai gynecologist akwai nurses maza masu karɓan akwai midwives maza menene ya ne da su midwives saboda sun koya to sannan yanzu duk inda aka ga tsohuwa za ta iya karɓan haihuwa sai ta koya aikin unguwar zoma ashe koyo ɗin nan shi yake bambance wanda ya koya da wanda bai koya ba kai ka dubi girman mota irin trailer ka san mai trailer ba zai iya tuƙa stalet ba sai ya koya mai tuƙa trailer ƙatuwa ga ta nan yana juya ta haka a jefa mishi mabuɗin stalet ko golf ba zai iya ba ka san mai tuka jirgin sama bai iya keke ba yana tuka jirgin sama ba amma bai iya keke ba sai ya koya in bai koya ba ba zai iya ba duk girman jirgin sama da yake tashi a tafi aikin hajji a dawo lafiya amma wallahi ba zai iya ce ba sai ya koya kashe idan mun fahimci haka jama'a daga nan ne za mu gane mutuncin ilimi dan haka yana daga cikin zalunci da ake wa ayoyin alqur'ani dan a bata sunan wasu bayan Allah sune sahabbai aje a ɗibo wasu wurare a tsakiya kawai a ce za a fassara don a goga musu baƙin fanti Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye Allah da ya ce minkum man yuridu dunya wa minkum man yuridu al-akhira thumma sarafakum anhum liyabtaliyakum wa laqad afa ankum amma Allah maɗaukakin sarki ya yafe muku Allahu akbar zargi da duk wasu kalmomi da Allah ya faɗi a kan sahabbai sayan wanke su kat daga ƙarshe da cewa wala kad afa ankum cewa wala kad afa ankum ko ƙarin daraja ce a kansu wadda kafin wannan matsala ta faru ba su san ta ba ba su san cewa suna daga cikin alma'afuna alaihim suna daga cikin waɗanda Allah ya rahama suna daga cikin waɗanda Allah ya gafarta ba su sani ba amma daga wanda suke wannan laifin Allah ya ce shikenan ya wafe muku to ka'ida a wurin Allah in ya ce ya wafe maka to ba za ka taɓa laifin da kuma zai kama ka da shi ba a ƙarƙashin wannan idan mu musulmi muka zo muna fassara alƙur'ani irin waɗannan wurare muna tabbatar da darajojin sahabbai da Allah ya ba su sai ka ji zindiƙai daga cikin ƴan shi'a suna cewa duk abin da kuka faɗi kaf a kan sahabbai gaskiya ne amma bayan mutuwan manzon Allah sun canza sai mu ce habbaba Allah ya kiyaye a ƙaddara ma sun canza bayan mutuwan manzon Allah amma ka san cewa Allah maɗaukakin sarki sau ɗin yake magana in dai ce ya wafe wa wani to ya wafe mishi har abada duk abin da wani zai aikata daga baya kuma Allah ba zai dawo ya riba su ne zai ce ya fasa yafewar yanzu wani ya aikata kaza dan haka kuma Allah zai kama shi da wannan abin dan haka Allah maɗaukakin sarkin masanin abin da ke cikin kira zane idan har ya ce ya wafe wa wani ya gafarta wa wani wani ɗin ba zai sake yin laifin da Allah maɗaukakin sarki zai kama shi ba imma har da a ƙaddara zai laifin to Allah maɗaukakin sarki ba zai kama shi da laifin ba kuma a cikin ilimin Allah Allah ya wafe wa mutumin da daga baya zai rubo ya zama kafiri ya mutu kafiri a ci gaba da karanta alƙur'ani Allah yana cewa ya wafe wa kafiri kai akwai shirme a cikin wannan fassara ka saboda haka da su wane ne Allah maɗaukakin sarki yake da waɗannan sahabbai waɗanda suke wannan laifi Allah maɗaukakin sarki yake cewa walaqad afa ankum haƙiƙa Allah maɗaukakin sarki ya wafe muku malam ya ce falamma zaqu aqibata ma'siyatihim lir rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallama da suka tantani mummunan sakamako na saba manzo Muhammad wa tanazi'ihim da kuma mummunan sakamako na jawayya da suka yi wa fashlihim da kuma irin ainihin wato rabuwar kai da suka yi kano da ada zalika ashadd hadaran daga baya kuma sai suka fi kowa takatsantsan wa waqafatan da kuma buɗewar ido suka zama idan su a farke wa taharruzan da kuma yin tsantseni da kula min asbabul khizlan daga duk abin da zai sa su sake komawa ga wancan kaskanci domin kaskanci ne a ce manzon Allah ya baka umarni kai da shi wanda ko ta hanyar dan sako ne bai kamata ka saba ba balle ya ce maka ka ga wurin nan eh to kar ka tashi daga wurin nan ko ka ga kaza manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya taɓa zuwa ya ce wa sahabbai aljanu sun aiko mini da goron gayyatar wa'azi ya yi zai raka mu sai ibnu abbas ibnu mas'udin ya ɗaga hannu suka tunda suka tafi da suka tafi suna zuwa wani wuri sai manzon Allah ya ce mishi to saurara manzon Allah ya shata mishi wani layi haka ke ya ce ka gane eh to kar ka fita daga nan gurin har sai na dawo idan ka sake ka fita duk abin da ya same ka ka zargi kanka shikenan annabi ya tafi sallallahu alaihi wasallam ya fara musu wa'azi to can ne ya an faɗi laifin wani ne to mutane ma an je wa'azi ana faɗi laifin wani wani yana harji tsauri da wa'azi balle aljanu can sai hayaniya da harguwa sai ibnu mas'udin hankalin shi ya tashi sai yayi yunkurin zai fita sai tuna manzo Allah ya ce mishi kar ka fita in ka fita abin da ya same ka kai ka jawo kanka sai saurara yace ya kwana a mafi sharrin dare yana cewa to yanzu me ya samu manzon Allah kenan kuma da shi ina jin hayaniya ba da mun kai dauki yace gari da hawa shi ga manzon Allah ya kulle lafiya lau yace mun kana nan da na aje kai yace ina nan yace amma da na ji wani hayaniya ya tashi sai mun yunkuri kamar zan tashi bar gurin sai na tuna wasiyar da kai mini manzon Allah yace ba ka fito da abin duk da ya same ka ba ruwa na wallahi alam kuma da na fadi ne ya wa'azi ne ya wa'azi wani kasur gumin kafiri cikin aljanu ko wani kafetaccen dan bid'a an fadi bid'a shi yace billahi allazi sai dai a tashi wurin wa'azin ya dibo rundunar shi ne mai harjika su kuma waɗanda suka yi imani su ma suka tare wallahi alam bai fassara mana ba amma ina kaddara wa abin yake cikin mota ne ba ana zuwa wurin wa'azi ba wani an fadi ne sai shi shike ne yace sai dai a tashi sai dai a bala'i ina fata an gano haka da duk aka gama waɗannan abubuwa na abin da ya samu manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kabbara wani in wata hawaya ce ta tashi irin wannan me kake tunani idan ibnu mas'udin da ya fita ba sai na aljanna ya tabbata shi zai ce yawwa ga wanda ya taho ja mishi baki misali ala takbirat ne nake abin nan amma babban abin da nake nuna maka shine mai tsayawa da inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaye da mutane to wannan maganar ta manzon Allah har adaba tana ne in har annabi yace kar kai to kar kai in yace kuma kai to shikenan kai gurbinan ikan ka amma in yi abin zai gaya maka wani lokaci kai wa kanka tawilu ko kai wa kanka wani wayo to za ka ga mummunan sakamakon wannan don haka sahabbai babu shakka sun azabta ku duba jama'a a cikin yan awanni ba su wuce awa uku zuwa biyar ba a lokacin fa aka kashe mutum saba'in aka galabauta su aka ji musu ciwo suka jikkata to kaga Allah ya yi musu haka ne don me domin su ɗanɗani irin wannan ainihin sakamakon abu da suka aikata su daga baya sun sahabbai sai suka faɗaka ta haka ba sa wasa da umarnin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam jama'a kun fahimta idan manzon Allah ya ce ani ko kana ganin bai dace a yi ba sai ka haƙura shi ne misalin da na kawo muku wannan sayyidina Umar Allah ya ƙara mishi yarda yana da wata mata sunanta Atika idan ya shirya zai tafi masallaci ita kuma sai ta ɗauko hijabi sai ce ila aina tadhhabin ina za ki je sai ta ce ila almasjid masallaci sai ce wa qad ta'lamina anna umara yakrahu dhalika wa ghar amma dai kin san umar yana kin haka yana kyara kuma yana kishi a gama tashi a masallaci sai ta ce ni wanna to hana mana sai ce a ai ba zai iya hana ba sai ta ce me yasa sai ce a saboda manzon Allah yace la tamna'u ima Allah masajid Allah mata bayin Allah ne kar ku hana su zuwa masallaci dakin Allah sai ta ce shikenan tunda Umar ba zai iya hana ba sai dan da miji Umar baya so yana kyama yana kishi abin ne mai zafi amma kuma tunda tana da hadisi annabi ya ce su je amma duk zafin kan Umar kar ku manta an siffanta shi a cikin hadisi cewa wa kana waqafan inda kitabullah wata rana yana kan kujerar shi ta mulki sai wani bako ya zo daga ƙauye sai ya samu wani cikin advisors na Umar cikin waɗanda ke bai wa Umar shawara na kusa da Umar sai ce na samu labarin kana da fuska a wurin sarki kana da daraja sarki na girmama ka yace kwarai da gaske yana cikin mashawartar shi ma sai yace to shine nake so da Allah ka kai ni in gaishe shi ashe ba kawai wayoyi yana so jin zai zagi Umar ne amma sai kwantar da hankalin shi yace a kai shi zai abin nan shike na wannan je mishi iso Umar yace a kawo shi yana shigowa sai daka Umar tsawa yace kai in ka fadi kai azzalimi ne kai kaza ne kai kaza ne kai kaza ne sai Umar sai kufulo sai tashi zai doke wannan bakauye sai wancan mashawarci nashi sai ce mishi haba ka manta abin da Allah madaukakin sarki ya gaya wa annabin shi khudh al-'afwa wa amur bil 'urf wa a'rid 'an al-jahili kai ahwa ka kai da kai wawaye kuma ka manta da su abinda Allah ya gaya wa annabi kenan kai ma kai aiki da haka shikenan sai Umar sai ya huce yace kamar ba Umar ne ya kufulo ba dazu shi da kai sai yace wa kana ya kafan inda kitabullah Umar baya kitar abinda aka ce Allah ya ce to dan haka ka ga yau gashi ba a san matar shi ta je masallaci amma gashi tana so ta je ya kasa hana ta me yasa manzon Allah ya ce kada a hana amma ka ji cikin ikon Allah ana nan sai aka samu wani jikan Umar mai suna Bilal sai ubansu Abdullahi dan Umar ya tashi yana wa'azi yana cewa manzon Allah ya ce la tamna'u ima Allah masajid Allah ya kawo wancan hadisi wannan yaro sun ce wallahi sai mun hana su bayan matan sun canza suna sa turare suna yin ado in sun tafi suna rangwada suna kaza ice wallahi sai mun hana su yace ina ce maka manzon Allah ya ce kada a hana kai kuma kana cewa wallahi sai kun hana yace wallahi sai mun hana su yace Allah ya tsine maka albarka Allah ya tsine maka albarka Allah ya tsine maka albarka yace ko ba mu sake magana da kai har ya mutu ba magana da shi domin albasa ba ke halin ruwa ba ke ne jikan Umar da ya kasa hana matar shi saboda annabi ya ce kada a hana shi kuma yanzu yana cewa wallahi sai mun hana kuma ana ce mishi annabi ya ce kada a hana yana cewa wallahi sai mun hana ka dubi yadda karan yake annabi ya ce kada a hana shi kuma yana wallahi sai mun hana yanzu da manzon Allah yake karo kenan saboda haka ku kiyaye jama'a duk mai son zaman lafiya to ya manzan Allah ta'a amma duk wanda yake neman bala'i da balbalin bala'i wallahi saba manzan Allah kun ga dai abin da ya faru ga sahabbai wannan ba fa bid'a ce wai suka kinkiro ba a annabi ya ce ku tsaya a nan ne amma da suka ga wani yanayi ya canza sai suka canza fatawa ba tare da ya ba su umarni ba shine malam yake cewa to wannan kaskancin da sahabbai suka samu ko to sai suka fi kowa riko da maganar manzo Allah an annabi ya fadi ba sa wasa saboda haka ka zama haka za ka iya yanke shawara kai ka yanke shawara sai ka yi kaza an aka ce maka manzon Allah ya ce sai ka ce a to shi ke nan wata rana Bilal ya tafi neman aure ƙasar Sham sai suka ce ba za su ba shi aure ba ba su san shi ba sai ce to aje babban abokin shi yana Madina a je a tambaye shi shine wani shin shi Bilal mutumin kirki ne ko kuwa sai aka tambaya sai manzo Allah ya ce me yasa ba za ku ba dan aljanna ya ba na fata an gane lokacin da Zaid zai auri matar shi Zainab Balarab ya ce yar asali da Quraishiya shi kuma Zaid bakin fata ne ba habashi sai suka dubi abin akwai kaskanci Balarab ya ta auri wanda ba Balarab ba sai Allah madaukakin sarki ya saukar da doka kuma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qada Allah wa rasuluhu amran an yakuna lahum al khiyaratu min amrihim ya alatu mu'minin namiji ko mace Allah ya ce annabi ya ce to zama yana da wani zabi ba dan haka jama'a ku kiyaye bayan da ainihin malam ya kawo mana wannan magana ta Ibn al-Qayyim shine sai ya ce wa ila hadhihi al-aya allati dhakaraha Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala nudrisu thalatha fawaid muhimma malam ya ce to ga wasu fa'idoji guda uku masu matakar muhimmanci za mu jingina a jikin wannan aya wadda Ibn al-Qayyim ya faɗi ya kuma sharhinta waɗannan fa'idoji guda uku su ne al-ishruna darasi na ashirin wato waɗannan fa'idoji da darasi na 20 da darasi na 21 da darasi na 22 na cikin wannan littafi ko to su ne fa'idoji waɗanda asali malam yake so ya allakanta su ya kawo su ya jingina su a jikin ainihin maganganu da al-Imam Ibn al-Qayyim yayi yace su aqibatu tanazo mummunan sakamako na jayayya jayayya tana haifar da mummunan sakamako فعندما تنازع الصحابة الوقت اللي صحبان كان فيك الجاية منهم من يريد النزول من الجبل والمشاركة في جمع الغنائم كاغا دي دي جتكينس اكا ساموات ان دي كيسون سفقو دي كان دوسي دي من سيطا ويا وجم تار جنينة ومنهم من يريد البقاء وسكنا سنا سو ايرين واتو سوشي جبادة سوا ابيوسان واختلفوا سي سكا صعبا وقدم من سكا شيء اسوقا وقدم من سكا شيء تبع اسوقا اما منيني اسم الامر من النبي تبع اسوقا kama kun ga yanzu sai waɗannan suka ce a sauka ai an yi nasara sai waɗannan suka ce wace ko an yi nasara kada a sauka ba za mu sauka ba sai waɗannan suka ce a wallahi mun za mu sauka waɗancan suna cewa kada ku sauka jayayya sai ta barke a tsakanin su menene ya biyo baya sai musiba ta biyo baya ta hanyar cewa waɗanda suka rage akan dutsen ƴan kadan ne waɗancan kafirai yanzu gaba ɗaya hankalin musulmi ya tashi daga kansu ya koma kan dukiya su kuma waɗancan kafirai sai Allah ya zara tsoro a cikin zukatansu ba sun gudu da Khalid ibn al-Walid ya wargo sai ya dubi dutsen sai ga ya ba kowa akan dutsen sai ce ku dawo suka ce ina yace ku dawo yace sun sauka daga kan dutsen dama shi dutsen an tsora su ne akai don su rinka hangen duk wanda zai zaga ya ta bayan Uhud to tunda sun sauka daga kan dutsen shikenan yanzu har za a zago a zo a afko musu ba su san cewa gashi an taho musu ba dan haka ba Khalid ya biyo baya sai biyo baya wannan dutse da suka yi sanda sai suka samu ƴan tsirayu waɗanda suka rage akan dutsen sai sa kama su suka yi ta wanka su suka yi ta datsa su daga ciki akwai Mus'ab ibn Umair wanda yana ɗauke da tuta ta musulunci da suka datse hannun da tutar take a kai sun sa hannun hagu sun rike suka datse wannan hannun na hagu sun sa gungumi sun rike sai suka caka mishi mashi a ainihin wuya sai da suka tabbatar sun gama da waɗanda suka rage akan dutsen tukuna sannan sai suka gangaro daga saman dutsen sai suka jiyo ta bayan waɗannan sahabbai kawai sai suka rufa musu da sara da suka don haka kana tsuguma za ka ɗauki akwati ko za ka ɗauki dukiya sai dai kawai ka ji an fille kanka sai dai ka ji mashi a tsakiyar bayanka to don haka kai kuma in ka juyo ne za ka yi kaga duk wanda ka samu kaima za ka kashe a lokacin ne sai idan su rufe da suka juyo kawai sai suka hau kan ainihin al-Yaman wani dattijo ne musulmi ne baban Huzaifa suna datsan shi Huzaifa yana cewa babana ne ina idan su rufe sai da suka kace-kace da naman shi duk wannan sakamakon musibar saba manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama jama'a mun fahimci wannan da kyau ko don haka wannan yadda na kwatanta muku din nan za ka yi kyakkyawar fahimtar abin inda a ce kana wurin yaƙi kana wurin dutsen Uhud din shi yasa za ku ga kaburbukan waɗannan mutanen gaba ɗaya yana gindin dutsen nan ne da ake kira Jabalur Rumah to amma a yanzu kuma za ka ga cewa kaburbukan nasu sun yi nesa daga dutsen menene sirrin haka shi ne na gaya muku dama akwai wutsiyar wannan ainihin Wadul Atiq dama akwai ƴar kwata da ta zo ta wuce lokacin tsakanin dutsen Uhud da kuma wannan Jabalur Rumah kamar kwata ce ƴar makwararar ruwa to sai aka bibbi sai aka zuba su a jikin wancan ainihin dutse ya zama tsakanin kaburbukansu da dutsen Uhud akwai tazara sannan ga wata makwararar ruwa to ana nan makwararar ruwan nan wata shekara sai ta yi ambaliya da ta zo sai ta ci kaburbukan nan gaba ɗin shi ne sai aka kwashe su shi ne sai aka matsa da su sai suka fi kusanci yanzu da inda dutsen Uhud yake na haka inda kake ganin makabaratu shuhada'i Uhudin a yanzu inda kaburbukan su Hamza suke a yanzu ba nan ne inda aka rufe su ba a tsallaken wannan wadi ne tsallaken wannan kwari ne don haka yanzu da duniya ce duniya kaga kwarin ma ya zama kato yanzu har sai da aka yi gaba a tsakani amma a da can dan karami ne da ruwa ya kwararo shi ne sai aka kwashe su sai aka kai su can har shi ne yanzu aka yi makaranta ta hadda alqur'ani sai aka sanya mata madrasatu tahfiz alqur'an li sayyidi shuhada Hamza ibn Abdul Muttalib aka sanya wa makarantar sunan Sayyidina Hamza, Allah madaukakin sarki ya kara musu yarda baki dayansu. Wa khalafu suka saba kama ya kulli Allah ta'ala, kama ya kama ya kulli Allah jalla sha'nuhu, kama yadda Allah wanda sha'nin shi ya girmamu, Allah yace wa tanaza'atu. Kana hadha tanazu min asbab ma jara fi Uhud. To kaga wannan jawayar ko tana daga cikin sabidda na abubuwan da suka gudana a Uhud, min taghyiri majraha, na ainihin wato sauyawar gudanuwar yadda ainihin annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsara musu, li ghayri salihil mu'minina ay li ghayri salihil muslimina, wanda abin yazo bai haifar da fa'ida mai kyau ga musulmi ba. Wa bima ala zalik, sannan jini akan haka to yajibu ala muslim, yana wajaba ga dukkan musulmi, an yahzara al-fawqa, dukkanin musulmi ya yi taka tsantsan da rabuwar kai, wal nizaa da jawayya, wa an yahrisa an yakuna udwan salihan fi mujtama'ihi, dukkanin musulmi ya yi kokari ya zama ɗan gari a inda yake tare da jama'ar da yake zaune da su, mutalahiman, ya zama wanda yake kokarin haduwa ma ikhwanihi, tare da ƴan uwan shi, mubta'iban, ya zama yana nisantuwa anin niza, daga duk abin da zai haifar da jawaya, daga jawaya wa asbabihi, da duk abin da zai haifar da ita jawaya din. Haka ya kamata in kana zaune a cikin gidanku, karka kirkiro abin da kai ka san cewa zai haifar maka da matsala tsakanin kai da mutan gidanku, haka nan a makarantarku, haka nan a wurin aikinku, haka a anguwarku, haka a garinku, haka a masallacinku, idan kungiya ce haka nan a cikin kungiyarku, menene kasancewa in ka kawo zai ja muku jawayya da rabuwar kai, to kai taka tsantsan karka kawo wannan abu. Ina fata an gane. Kun ga fa'ida ta farko daga cikin fa'idoji waɗanda malam yake ƙoƙarin jan hankalinmu a kai, rabuwar kai sharri ne, jawayya da cene ba ce da cece ku ce musiba ce a tsakanin musulmi, za ka iya jawo wa musulmi su samu ɓaraka ta cikin gida, internal crack, za ka musulmi ku kiyaye. Al-hadiyatu wal ishirun, darasi na 21 wanda kuma shi ne fa'ida ta biyu daga cikin jerin ruwa fa'idojin da ke ƙarƙashin waccan aya, su'u aqibati dhunubi wal ma'asi, mummunan ƙarshe ko mummunan sakamako na ainihin zunubai da kuma saɓo. Duk inda zunubi da saɓo yake to ba shi da rono, sai dai mummunan sakamako. Fa inna ma waqa'a min al ma'asiyati fi Uhud, haƙiƙanin abin da ya faru a yaƙin Uhud na saɓa manzon Allah kama ƙala ta'ala, to kamar yadda Allah ya ce wa asautu, kuka saɓa wa manzon Allah, kana sababan min asbabi majara, wannan saɓa wa manzon Allah ɗaya ce daga cikin sabubban abin da suka gudanu har ya ja aka kashe musulmi guda 70 ko fiye da haka. Ina fata an gane. Wadhunub, su zunubai, dararuha azim, cutarwarsu tana da girma, wa sari'un ala al-fard wal mujtama, kuma zunubi idan ya tashi haifar da mummunan sakamako, to yana gaggawar haifar da mummunan sakamako ga ɗaiɗaikun mutane da kuma tattaruwar mutane gaba ɗaya. Don haka sai da dama mutane idan suka ƙirƙiri mugun abu a cikin al'umma, sai a yi musu wa'azi, saboda bala'in in ya zo zai shafi kowa da kowa ne. Ko an fahimta jama'a? A musulunci babu cewa in jifa ya wuce kaina ya faɗa kan kowa, babu cewa a annabi ba ruwana da jama'a, lallai ne a wa'azantar da jama'a, lallai ne a sadakar da su, lallai ne a wayar musu da kai, lallai ne a yunƙurar da su zuwa ga abin da zai zama shi ne alheri gare su. Domin idan musiba ta zo aka kyale su, to musiba za ta iya haɗawa da kowa. An fahimta jama'a? Ba za ta shafi mutum ɗaya ba ne kawai, za ta iya shafi al'umma. Wa qad ukhrija adamu alayhi salam min aljanna bisabab alma'asiya, kaga dai annabi adam an fitar da shi aljanna ne saboda shi ma Allah ya ce mai karya ci bishiya kaza, sai ya saba ya ci. Wa turida iblis la'anahu Allah, iblis Allah ya la'ance shi, shi kuma aka wartake shi min rahmatillah, daga rahama Allah bisababin ma'asiya saboda ya saba wa Allah. Wannan sa'idar ta biyu ita kuma tana gargaɗin mu ne game da sharrin da ke biyo bayan saba wa Allah ko manzon Allah cewa musibar tana da gaggawar ci ba sai an je lahira kadai ba. Na karkace bari in yi na tuba. A aka yi tuba tun farko karka aikata. Ina fata an gane. As-sani'atu wal 20 darasi na 23 wanda kuma shine darasi na 22 wanda kuma shine fa'ida ta uku daga cikin fa'idojin da ke karkashin waccan aya da Ibn Qayyim ya kawo. Aw ban nastafidu min al-aya fa'idatan muhimma inda qawlihi ta'ala. To da Allah madaukakin sarki ce wa laqad afa ankum, Allah ya wafe muku. To akwai fa'ida mai muhimmanci da muke koyo ana. Fa innal muslima, shi musulmi inda ma yaqra'u ghazwat Uhud, a lokacin da yake karanta tarihin yaƙin Uhud, wa ma jara fiha min ahdathin, da kuma irin yadda al'amura suka faru a lokacin yaƙin Uhud din, yajibu Allah ya yu'assira zalika fi mahabbati wa tawqiri sahaba. To yajibu zalika, yajibu alayhi Allah yu'assira ذلك في محبة وتوقير الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. لوكاتين دا مسلمين كي كان تواك الأهد دا نبيان بسكة فاروكو تو هذا مواجبي أكنش كده يسكي ونن أبن دي كي كان تاوى ويتاسير ودن قونا بجير ما مواجبي كي وصابي كده كجا أنشي سنسابة ومن يبوت ومكا قوبا كليناسو كوكا جباكا كليناسو kuka ji ba su da sauran daraja. Wato dan adam yana da shishigi ne jama'a, ka rabu da Allah da bayin shi ya yi hukunci akan abin da ya so. Idan Allah ya ware wani ya ce yana son shi, daga baya sai wani din nan ya saba wa Allah, ka ji Allah ya yi maganganu masu nauyi akan shi, kuma sai ka ji Allah ya ce ya wace mishi, to in kana son zaman lafiya ko to ka bi wacce magana ta karshe shine ka dauki Allah ya so mai kawai ka ci gaba da mutunta shi. Misalin wannan a cikin mu mu halittu fala ta garibu lillahi al-amsal. Idan ka tashi a gidanka ka samu uwarka da ubanka suna fada, idan ka samu ubanka da kanin shi ko da wan shi suna fada ko, to ba ruwanka. Kar ka sake fadan da ubanka yake yi da wan shi ya sa ka rena wan ubanka. Yanzu kai matsala ta waya, kar ka sake matsalar da ke faruwa tsakanin ubanka da uwarka ya sa ka rena uwarka ko ka rena ubanka. Yanzu kai ne ka shiga matsala. Da za ka ga kishiyar uwarka da uwarka suna fada ko, kar wannan ya sa ka rena kishiyar uwarka. Tarewa ke nan, duk darajoji na uwa ka ci gaba da bata fada, kuma in ka kai yadda za ka iya musu nasiha su saurare ka, kai musu in baka kai baka ja baki kai shuru ka koma kana addu'a. Wannan shi ne kyakkyawan misalin abin da masu shishigi suke tsakanin Allah da bayin Allah. Me ruwanka? Allah ya wani kuma Allah ya ce ya wace mai, a inda ka karanta tarihin laifin a nan ka karanta tarihin ya ce wa, amma ka yarda da laifin amma ba ka yarda da wace wa ba, kai asuwa. Kuna fahimta jama'a? Ba ka da inda kake da dalilin cewa sahabbai sun saba manzon Allah in ba a cikin aya da hadisi ba. To a cikin aya an ce an yafe musu, a cikin hadisin an ce an yafe musu. Kai ka ɗauki laifin da suke ka tafi kana ba da labari, yafewar kuma ka danne ta. Yanzu da rama kake ne da Allah. Wannan ita ce aƙida ƴan Shi'a jama'a. Idan kana son ka rike bakin ɗan Shi'a in magana ta haɗa ka da shi, matakin farko ka ce to duk maganar da yamu ni akan abin da ya shafe mu da musulunci, amma ba ruwanmu da sahabbai, ma'aji su gefe guda, ma'aji su ba yabo ba fallasa, kar mu yabe su kar kuma mu soke su, kawai ma'aji su gaba ɗaya mu gyara ki ni shuru mu ci gaba da magana. Shikenan kuma jama'a, professor ne a nuclear engineering, wato professor ne a physics, ya kware akan harkar nuclear daga kasar Iran, muka haɗu da shi a masallacin Annabi, a nan gaban masallacin Annabi muna zaune. Sai ke tambaya ta kai dan Sudan ne, sai ce ni dan Najeriya ne. Sai ce Najeriya da Larabawa ne, sai ce akwai a can ƙarshen Najeriya, amma ni ba da Larabawa bane. Na fahimci abin da yake nufi shine ya ji muna Larabci ne, sai ke fahimta ni dan Sudan ne, a Sudan ne ke da baƙaƙen fata a iya sanin shi da ke Larabci. Tun ba haka ba, kai dan Najeriya ne, akwai Larabawa a Najeriya? Na ce akwai Larabawa a Najeriya, shuwa'ar Larabawa ne kuma ƴan Najeriya ne. Na ce amma al-hudud a can gefe suke. Na ce mishi amma ni ba Larabawa ba ne. Kai ɗalibi ne jami'ar Islamiyya? Na ce mishi a'a, na zo aikin hajji ne. Na ce masha Allah, kana jin Turanci? Sai na ce saboda Larabci da yake ji kaɗan kake ji. Sai jiya sai muka ci gaba da magana. Ya ce shi profesa ne a jami'a ta Tehran. Na ce mishi madalla. Sai ya nuna al-qubbatul khadra, wannan kubba da ke saman masallacin Annabi, wannan the green abinnan camp, wannan hasumiya wadda aka yi mata koren fenti, wadda take saitin kabarin Annabi kenan in ka shiga. Sai ce mini, baka ganin musulmi suna da wajabcin su tsarkake wannan wuri daga najasar da ke ciki? Ina fahimci me yake nufi, amma sai na rasa. Sai na ce mishi menene najasa? Ya ce waɗanda suke tare da wanda yake kwance a cikin kabarin. Sai na ce su waye? Ya ce a kasan su. Na ce a su waye ne? Ya ce Abubakar da Umar. Na ce najasa ne? Ya ce. Sai na ce to yanzu dai na fahimci, a kai ɗan shi'a ne yake kwarai da gaske. Na ce mishi kuma na fahimci kana nema na da magana ne? Ya ce kwarai da gaske. Sai na ce to lallai ka zo gidan magana. Na ce mishi amma ka san abin da nake so? Yace tun daga Abubakar da Umar har kowane sahabi mu aje su gefe guda. Mun ci gaba da magana. Sai shiru. Sai ce me yasa? Sai na ce a'a, magana a kansu ina ganin za ta haifar mana ni da kai saɓani wanda zai hana mu haɗin kai da a yau muke buƙatar mu dunƙula kanmu domin mu ci gaba. Sai ce ta yi magana da za ta yi dole sai abin da nace, kana mutum yanzu ka ce musuluncin da muke a yau ba zai yi ba yanzu sai an taɓa waɗannan mutane waɗanda kake cewa najasa ne? Nace yanzu in yi maka tambaya? Ya ce eh. Da waɗannan da Fir'auna me bambancin su? Sai ce sara. Na san amsar da nake sara. Ya ce kenan? Sai ce duk ɗaya ne. Sai mu ce yanzu nan a matsayinka na musulmi, matsayina na musulmi, wanda mun karanta tarihin Fir'auna a cikin Alƙur'ani, idan muka manta da Fir'auna ko mun zagi Fir'auna ba, ha, za mu iya musulunci ko ba za mu iya? Ba. Ya ce za mu iya. Sai mu ce to Abubakar da Umar ma haka, ba aje su mana? Yanzu da ni da kai mu haɗa kai mu fuskanci kafircin da yake cin mu a duniya. Domin wannan shi ne filosofi na 'yan shi'a, kullum za su kira a shekara su ce a zo a yi makon haɗin kai. Kuna kira zuwa ga haɗin kai, to amma kuma kuna ɗauko matsalar da take raba kan musulmi, to a aje ita matsalar mana don mu haɗa kai. Kullum sai su ce da za mu haɗa kai, yanzu ya kamata ne mu fuskanci kafirai, mu fuskanci ɗaguntu, mu fuskanci kaza, mu fuskanci kaza, mu fuskanci kaza. Mu ma mun yadda da wannan theory ɗin, amma wa za a samar da full implementation of the theory? Ya ba a aiki da shi, shi ne duk abin da zai jawo a tsakaninmu mu aje shi. Saboda haka a aje Abubakar, a aje Umar, ni da nake yabo yanzu in yi shiru, kai da kake zagi yanzu ka yi shiru. Mu yi tunanin yanzu menene matsalolin musulmi kuma ya bani nijara? Sai ce ai ba zai yi ba. Sai mun ce ka gani? Ka ga kenan yanzu in another word kana cewa ba zai yi mu haɗa kai ba kenan. Na ce don ka san wallahi? Ya ce a'a. Idan yanzu ka sake faɗin waccan magana da ka faɗi? Ya ce na ce Allah zan gaura maka nayi. Na ce I have no regard whatsoever for your professorship. Na ce ka gan ni nan a madinan nan? Ya ce eh, ni ɗan gari ne, na san ku har anguwanninku na sani. Ce zan balla maka mali in ka sake faɗin haka. Sai ce a shi ba tashi hankali yake so ba. Na ce ni ma ba tashi hankali nake so. sunan ne sai na bi shi da magana shi ne sai ce shi baya son jawaya shi baya son jawaya ya ja baki ya shuru wajen minti goma ina ta magana ina ta magana sai janye da duma shi sai tashi sai na bi shi sai na ce yanzu tsakani da Allah ka mutunta manzon Allah ka dubi manzon Allah ka ce yana kwance najasa ta kewaye shi an fahimta jama'a idan baka san yadda Madina take ba ga bayanin yadda Madina take me yiwa in nayi maka wannan kwatancen zai maka kyakkyawan taimako ka ga yadda annabi yake kwance tsakanin kabarin Abubakar da Umar ka ga nan da take gabas nan yamma nan kudu nan arewa to a Madina ana kallon kudu ne a wajen sallah dutsen Uhud yana arewacin Madina na haka an tashi sallah a Madina haka ake kallo gabas sai a maida ita hannun hagu yamma sai a maida ita hannun dama fuskar ka sai ta fuskanci haka to sai ka kaddara ka ga yadda haka to ka kaddara ga yadda kabarin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake a cikin ɗakin As-Sayyida Aisha Allah maɗaukakin sarki ya ƙara mata wannan da aka tashi rufe Abubakar ne Siddiq ka ga yadda aka kawo shi aka aje shi kafafuwan Abubakar a kabari sun ƙare daidai inda kirjin Annabi ya fara ka ga yadda haka ko kun fahimta jama'a da aka tashi shi kuma Umar shi kuma sai aka sa shi haka 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 ne yadda ainihin kaburbukan suke Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama yana daga bangaren kudu shine yana fuskanta al-qibla kenan amma daga kudu Abu Bakr shi kuma yana yamma shi yasa Hausawa ke cewa duk wanda aka sa wa suna Abubakar suke ce mishi garba ma'ana kana Abubakar garba Rasulullah Abubakar yana yamma ne da manzon Allah to yamma shine da Hausa yake cewa Abubakar garba garba to sai Umar shi kuma yana nan to yanzu jama'a a ce gaba ɗaya yadda ina son ku dubi yadda kabarin yake haka to ɗakin haka ne da'ira to dukkan nan daidai kafafun manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya rage gwargwadon yadda za a iya rufe mutum guda aka ce ana fatan al-imamul mahdi da zai zo a ƙarshen duniya shi ne za a yi wa kabari a wuri domin ba wani sarki ba wani mai mukami ba wani mai daraja da ya taɓa cewa a rufe shi tare da cewa lokacin da aka rufe Annabi sallallahu alaihi wa sallama daga bangon ainihin kudu aka zo aka sanya Abubakar daga bangon ainihin yamma sai ya rage wannan wuri yana da fili Aisha sai ta recommendin mukanta ta ce nan za a rufe ta da Umar ya gani da su sai ya aiko ya ce a gaya wa As-Sayyida Aisha yana roƙonta arziki tun da ɗakinta ne sai mishi izini idan ya rasu a rufe shi a wannan guri sai ta ce za ta aje wurin don kanta ne in ta rasu ga mijinta ga babanta ita kuma tana ne amma tun da haka ne to ta ba da wannan wuri ga Umar da aka zo aka gaya wa Umar yana kwance ce a ɗaga shi aka ɗaga shi yaya mai ta ce ya aiki ɗan shi Abdullahi sai ce ai ranka ya daɗe ta ce ta yarda sai ce alhamdulillah ya ce a yanzu duk duniya ba abin da nake so irin a min arziki a rufe ni a kusa da waɗannan abokai na Umar ke cewa Abdullahi idan na cika idan na mutu ku ɗauki gawata ku je ƙofar ɗakin Aisha ku ce ga Umar ya ce kar ku ce mata sarkin mu ne don kar ta fahimci akwai hukuma akwai kama kai ga Umar yana sake roƙon arziki nan ke da otin yadda ya ce mai yiwuwa ta ga kwarjinin ina da rai ne ta bari to in na mutu ku je ku sake mata da yau da su aka zo da gawar shi kofar ɗakin ta aka ce ga Umar na sallama yana sake roƙon arzikin wurin ta ce ai na riga na bashi shi ne aka zo aka rufe Umar a wurin yanzu kai ina son ka dubi yadda yadda harakin wurin yake annabi yana gaba sallallahu alaihi wasallam Abubakar yana bayan shi daga dama Umar yana hagun su daga yana bayan shi daga hagu yanzu kana cewa Najasa ta riƙa manzon Allah a makwancin shi yanzu kai za ka yarda limaminka ko shehinka ko shugaban kungiyarka a rufe shi cikin ɗan iska ko kuwa a rufe ɗan iska a kusa da shi duk ɗan shi'a sun yarda cewa kowane limami nasu an rufe shi ne a mafi cancanta wuri amma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zama an rufe shi tsakanin waɗannan mutanen da kuke cewa ya rayu tare da su suna cikin munafunta shi kuma yanzu ya rasu su ne hashiyar shi su ne ke kewaye da shi akwai nuna na ladabi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam alam tara anna sayfa yanqusu qadruhu idha qila inna sayfa amdha min al'asa so da dama kake yi tunanin kayan ka zaban ka girma mutum sai ka wulakanta shi wata sani alene lokacin da suke cewa waɗannan mutane na jafa ne kusa da manzon Allah ba su san cewa wulakanta manzon Allah suke ba kun tuna 1979 zuwa 1980 a lokacin da 'ya'yan talakawa suke wa shehu shagaru wata waka idan ba a haife ka ba lokacin ko kana yaro bari ba ta daga baki na 'ya'yan talakawa ne waɗanda lokacin suna TRP shi kuma shehu shagaru yana 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 MPM sai su ce alhaji shehu shagari ga kabarinka ga na kare iyakar waka kenan alhaji shehu shagari ga kabarinka ga na kare kawai to me ke cikin wannan waƙar cin mutunci ga kabarinka ga na kare har yau fa shagarin bai mutu ba bayan shekara 30 yau har yau bai mutu ba amma tun lokacin ake cewa ga kabarinka ga na kare abin da wannan yake hukuntawa yake nuna maka shine duk wanda aka bar wani wulakantacce kusa da shi shi ma menene wulakantacce ne in baka san al'ada Hausa ba ka je ka sani amma saboda an bar mutane da jahilci kwakwalan mutane suna iya daukar duk wani shirme shi yasa musulmi dole ku tashi ku sanar da ɗayanku da jikoki da almajiranku su wane ne sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sun yi waɗanda Allah ya ce was-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar wal-ladhina tabi'uuhum bi ihsan radiya Allahu anhum wa radu anhu wa adda lahum jannatin tajri tahtaha al-anhar khalidina fiha Allah ya gafarta musu gaba ɗaya al-Imam Suyuti a cikin tafsirin ad-Durr al-Mansur fi tafsir bil-ma'thur yake ba za ka rantsa da Allah cewa kaf sahabban annabi suna al-janna yace wallahi ran tsoka ta yi babu kafara ba kai kuskure ba ad-Durr al-Mansur fi tafsir bil-ma'thur kuma kai ka rasa wanda zaka gaza sai sahabban manzon Allah jama'a yanzu ake kai baka da abokan zagi kar sai kawayen uwarka ba a ce sa makiyan uwarka ba kawayen uwarka kullum ka zauna sai kake zagi a abinda kake cewa a fakaice uwar ta kama mutum ya banza ki domin duk wanda ka daga daga ciki sai ka ce yar iska ce karuwa to gobe kuma za ka ce uwarka ce magajiya ita ce magajiyarsu inda hanyar da aji ne ka ce a kanta ba to ita ce magajiya kenan Allah ya kiyaye malam yake cewa فإن المسلم عندما يقرأ غزوة أحد لم يشي مسلمي لوكة تدوكي كراتين تاريخ ياك أحد وما جرى فيها من أحداثه بكنا إذن الأمر التاريخي دسك فارو أولا ياك يجب عليه ألا يؤثر ذلك في محبة وتوقير الصحابة هنا وجب أكيش كد يسكي يتاثيرا تو كد يسكي يجرجز وجن كونا بمكن تصحبه ديك رضوان الله تعالى عليه الله يقال عمس وردا لأن ما جرى في ذلك الموقف العصيب ومن أبن دي فارو أول نولي وان دي كمي تاد هنكلي قد انتهى ياك الكي بالعفو من الله عنه دي أبن دي فارو قد ايك الكي تكا تكا تك الله يقال كي شده ينصف عفوه بنص القرآن الكريم ده نص القرآن من الجنة ولقد عفا عنكم الله وواسي مكواكو صحبي فما حصل انتهى لنك أبن ديسا رواك آوي وبقي لنا نحن فقط الدرس أبن دي رجي من كومومة أي كدرسي والعظة موعزنت والعبرة مصلاكم منورا اما ان يتحدث متحدث يريد الانتقاص من مقام اصحاب رسول الله اما وان يزون هنا هير دنتين تي وازي تي متين تي صحابان من الله ورجى درجته فيرد عليه فيرد عليه بالآواء سي ادك وان الآواء سي امي مشي بمرتن فعلينا ان نحفظ مكانة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم واجبين مكيا ومتعين صحابان من الله في قلوبنا ازكاتهم ونعرف ما لهم من حق من حق التربي بسن ايا ابو بوان بسك زم واجبي اكمنا حق من مسا ابدعا مشي الله يرددسو والمحبة ما اينهم قولة تيسو والتوقير ما اينهم متن تاسو والاحترام مكونا بجرموسو ولذلك الموقف موقف مشابه كذا ايه من المسئل نفسه حبوكو فأقول إلي شياطة أفاروا أتاريه فإن آدم عليه السلام قال لي أضم عن نبي آدم الله تعالى ما يأمنتي أخرج من الجنة أنت تبشي دقاء الجنة لي ولكن الله سبحانه وتعالى تاب عليه سيديكم الليتم بألّا وكيوني فألّا وكيوك وتوبيش وغافر تامي وجتباه قم وغافيش وفيتي تاشي أتكم باي فانتهى ما حصل منه عليه السلام لن هكا دون ليتي دا زرجي دا باكا زرجي آدم كروك انشان تكا تكا تك كيف دا ما باكي وليتن دا الله من يتسي واي مشي وما الله يتسي واي مشي كما يتسي واي مشي اتيتي تاشي وبقي علينا ان نحذر اغواء الشيطان وتزيينه لن هكا عبن دي رجي من ينزدر سنبام اوكا kada mu sake mu bari shedan ya ruɗe mu ya karkatar da mu shikenan abin da za mu dauka haka abin da ya faru ga sahabban ko ya zama darasi gare mu ne karmi shikenan amma maganar mu zo muna zage su muna habaici muna bakar magana muna faɗin kaza a kansu wallahi bai taso ba shi yasa ku ji jama'a muna faɗi muna ƙara faɗi yara ƙanana yan shekara 18 20 har zuwa 30 waɗanda ba su san menene ya haifar da wannan irin bakar gaba da ke tsakanin mu mu musulmi da su Ibrahim Zazzaki ba tare muke a cikin kungiyar MSS a ƙarƙashin kungiyar Muslim Student Society ta Nigeria MSSN dukkan manufa ita ce ɗaya ce ita ce a karantar da ƴaƴan musulmi da ke makarantun secondary da jami'o'i da sauransu a yi gwagwarmaya wajen faɗa da zalunci da kuma ƙoƙarin tabbatar da adalci a tabbatar da cewa waɗannan ƴaƴa da ke karatun boko a yanzu nan gaba su ne shugabanni a da a gina su a kan tarbiyya ana nan a haka ne su zo zaki suka je suka ɗauko kwangila ta shi'anci suka zo suke aikin yaɗa ta shiya sa muka ce ban yadda ba abin da ya haifar da fadan kenan kuma ranar ƙarewar wannan fadan shine ranar da suka daina cusawa musulmi zage sahabban manzon Allah dan haka amma cewar a ambaci sunan Zazzaki ana zage shi ana cewa arne ne kafiri ne wannan ba za a daina ba sai ran da ya daina ambata sunan waɗannan sahabbai yana zage su yana kafirta su ne musahabaici idan zai zama za a sanya muryar Zazzaki a gidan rediyon nagarta yana faɗin bakar magana a kan sahabbai yana kiran sunansu Zazzaki ya karya alfarmar sunan shi kowane ne shi magana yana da ƴaƴa yana da jikoki yana da ɗalibai Muawiya bai da ƴaƴa Muawiya bai da almajirai magana Zazzaki yana da mabiya Muawiya bai da mabiya dan haka dukkan wani zindiki daga cikin dan boko wanda zai ce a to ai wannan tayar da fitina ne yaya mutum yana da mabiya ana ambata sunan shi ana cewa arme gaskiya ne mun yadda da abin da kake faɗi amma me yasa baka je ka faɗa wa ƴan shi'a su daina zagawa Annabi Abubakar da Umar ba me yasa ba a daina zagawa manzon Allah matan shi Aisha da Hafsa ba me yasa ba a daina habaici ga ainihin sarakuna malaman musulunci ba? Duk sanda ake zagin waɗannan kai baka san suna da ƴaƴa ba, baka san suna da mata ba, kai baka san suna da almajirai, suna da mabiya ba, kai baka san akan zagin waɗannan za a iya yaƙi wanda zai zama yaƙin ƙaro dangi ba, duk kai baka san waɗannan ba, sai su waɗannan ne waɗanda suke ainihin dare a yanzu kai kake gani ana zagin su ana kafirta su. Waɗannan abubuwa da suka faru ba a tarihi ne muka karanta ba, a mu da su ne abin ya faru daga cikin masallacin Jami'ar Ahmadu Bello rikicin ya fara, da mu da su ne jama'a abin ya faru. Saboda haka ku kiyaye wallahi, idan dai har wannan shi ne tayar da fitina tsakanin musulmi, to Allah ya kiyaye mu daga tada fitina. Amma duk wanda ya zagi sahabin manzon Allah ya kira sunan shi, za mu kira sunan shi mu tsine mishi albarka mu kafirta shi. Idan yi wa sahabbai habaici za mu yi mishi habaici. Amma babu wani wanda zai ci mutuncin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama. Kai yanzu baka san darajar sahabbai ba? Saboda an baka da jahilci? Ka ji abubuwan da Allah maɗaukakin sarki yake cewa. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة. الله لا يرضى المؤمنين من دفت مكة مبايعة أكركش بشيا بشيا تتجعوا من ذن الله صلى الله عليه وسلم عيزونا يتي وند دي إيماني دا الله برام الله جرا يميكو هميش يمون مبايعة وابجين واكي متعنون وانا دفت أمانا مسوك كش سيدنا عثمان وذن الله يتبع هميش نحضو yace ta hannun shi na dama yace hadhihi yadu Uthman, yace ga hannun Uthman yana yin mubaya'a, wanda Allah ya miƙo hannun shi. Allah yace ya gaba da waɗannan mutanen, waɗannan mutanen ne yanzu aka zo ana wulaƙanta su ana zagin su ana cewa sun zauna da annabi ne saboda kwaɗayi in ya mutu su samu mulki, in ya rasu su auri matan shi. Don haka wai Allah ya sauri yakan da garke yace to in ma ya mutu ba wanda zai auri matan shi. Kai zindiki arne sauran ka kiyaye, ba ka da dalilin da baka zaga wa manzon Allah Abubakar da Umar a kyale ka, ba ka da dalilin da baka zagi Aisha da Hafsa a kyale ka, ba ka da dalilin da zaka yi habarci ga Muawiya ko Abu Sufyan ko Yazid. Idan kana maganar karatu ne ka zo a bude a karanta. Amma ba ka da dalilin da za ka buɗe baki ka zagi dattijo irin Abubakar, wallahi tallahi ba za ta faɗu ba. Saboda haka musulmi ku ji wannan, kuma hukumomi ku ji wannan ku ƙara ji. Amma in dai za a ce ƴancin addini ne a fito a zagi malaman wasu, to shi ke nan su ma wasu da aka zagar musu malamai ƴancin addini ya ba su damar su fito su zagi malaman da suka zagar musu malamai. Shi ke nan ya zama tit for tat. Idan mun haka ne addini, to Allah maɗaukakin sarki ya raba mu da addinin da ke cike da zagi. Amma mun ba zagi muke ba, sai dai hukuncin musulunci muke faɗi. Don haka lokacin da za mu ce ɗan shi'a kafirai ne, wannan ba zagi ba ne, hukunci ne. Ma'ana muna cewa su ba musulmi ba ne. Wannan magana da muke faɗi ta fi zagi. Don da mutum ya zage ka, da mutum ya kafirta ka, kafirtawa ta fi. To kafirtawa ne, wannan magana yau kusan shekara takwas da ta wuce ina wa'azi a masallacin Malam Abubakar Jiyar da aka fi sani da masallacin Salafiya a garin Damaton jihar Yobe, sai da wani yaro wurin rubuto tambaya. Yace Malam Albani kana zagin Ibrahim Zazzaki, gashi kuma zagi a musulunci babu kyau. Sai nace Allah sarki, ba zagi nake ba, hukunci ne na musulunci nake faɗi, saboda ga irin abubuwan da yake faɗi. A lokacin mu ne ma muka san cewa yana faɗin waɗannan abubuwa, a lokacin ba sa bayyana abubuwa. Yanzu ne da suke ganin sun yi ƙarfi, suke iya fitowa har gidan rediyo a sa ana zagar wa annabi sallallahu alaihi wa sallama Abubakar da Umar, ana zagin Muawiya, ana zagin Yazid, ana zagin Abu Sufyan, ana zagin As-Sayyida Aisha da Hafsa, ana gaya musu habaici da baƙar magana. Amma a wancan lokaci sai dai kai in sun zauna darasi na ɗaka, to tafiya ta tafiya abubuwan suka fito a jami'ar Bayar da ke Kano aka fara samun wata tsinanniyar yarinya sunanta Aisha tace a daina ce mata Aisha a rinka ce mata Indo saboda ita tana kyamar Aisha dan an shayar da ita mudunyar aqida ta guba shi'a wadannan abubuwan za a yi shiru dan haka ku kiyaye wannan da kyau jama'a lallai ne abu da zagawa annabi sallallahu alaihi wasallam a sahabbai Allah bai faɗi wata aya ya zayyana laifin sahabbai ya kai su wuta ba in ma har akwai inda Allah ya maganganu a kansu sai ka ji ya cike daga ƙarshe to kuma irin wannan magana kai Allah ya kawo wa annabi in haka ne mai yasa ba a yi wa annabi bakan magana a kai asa Allahu anka lima azinta lahu ai Allah ya taba cewa annabi Allah ya rase maka amma dan me ka ba da izini ga kafirai cewa su tafi dan me kai musu izini dan me ka kyale su dan me ka sake su an kama su za a kashe dan me ka kyale su sai Allah ya ce amma ya rase maka me yasa ba a goranta wa annabi cewa ya yi wannan laifin jama'a mun fahimci wannan da kyau saboda haka ahli sunna ku tashi ku yi karatu ku kwankwada daga ilimin alqur'ani da sunna ku je ku koyi ilimomi na aqida duk wani zindiki da ya zagi wani sahabi na manzon Allah ko san waye sahabin manzon Allah sannan ku sanya daga cikin manhajiya daga cikin syllabus na karantar da 'ya'yan musulmi a rinka karantar da su tarihin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam ulaika ashabun nabiyyi wa hizbuhu ولو لهم ما كان في الأرض مسلم أولئك أصحاب النبي وحزبه ولو لهم ما كان في الأرض مسلم ولو لهم كادت تميد بأهلها ولكن رواسيها وأوتادها هم هذا من سورة صحابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدين صحابة من رسول الله بسكة صدوك برعيوس suka zo suka yada musulunci ko ina ba da ni da kai yau da babu musulmi duk duniya waɗanda suka yi wannan aikin wani laifi suka yi maka habba za ka ce kai in ba ka zage su ba to ma gaba ɗaya babu maganar musulunci Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye jama'a kun ji wannan darasi wanda yake shi ne na kusa da ƙarshe daga cikin ainihin darussa na waƙen Uhud idan Allah ya kai mu gobe za mu tashi as-salisatu wal 20 darasi na 23 wanda malam zai cike mana wannan darasa fi fadli shuhada'i Uhud yawwa daraja game da samanar waɗannan da suka je yaƙin Uhud wannan shine darasin mu gobe insha Allah ta'ala a tsakanin magruba da insha Allah rigiji gab ana wata dawata kamar da muka faɗi wa'azin mu yayi wa'azi akan allurar rigakafi ba wai gwamnatin jihar Kaduna ba ba wani ƙaramin zunubi da ake kira ƙaramar hukuma ba ba kuma babban alhaki da ake kira gwamnatin tarayya ba majalisar ɗinkin duniya to a ƙarƙashinta akwai majalisar lafiya ta duniya World Health Organization WHO wadda wani babban kashiri gobe in kun zo wurin taron da zamu gayyace ku a nan na musamman za ku ji ya ce WHO Mother Africa ya ce kungiyar lafiya ta duniya ita ce ta hallaka 'yan Afirka ta kawo musu cutar ƙanjamau ta kawo musu cutar kaza ta kawo kaza ta kawo kaza matakin mu da muka yi abin ya bugi kowa daga cikin marasa gaskiya Allahu akbar kun ga ƙarfin dalili kenan jama'a wai makaranta irin ta mu ce har ya kai hukumar lafiya ta duniya a ƙarƙashin gwamnatin tarayya da gwamnatin jihar Kaduna suka ainihin shirye-shirye na musamman wai sai aka kai shi nan Barewa College aka biya ka tara malamai daga ciki aka samu da damar su gida dawa ne to sai suka ji abin bai yi tasiri ba abin ya tayar musu da hankali inda aka juwa sai su ji ana koran su, ga su nan wasu munafikan mata suna yawo da wani guntun hijabi da wani dan gwangwanin amale, suna kwankwada wa yara allurar rigakafi sai ana koran su. Kace kai duk Albaniya ya hana su. Shi ne dai shugabannin nasu suka ce wai ko zan yi su zo su gani, ni ce sun sai kuwa ne ba shehi ba ne kowa a cikin adaka. Abin da kana fita titi ma za mu haɗu da kai yau, ai ba ka bukatar sai ka cike fom, na ce su zo. To amma wai ni da su suke so, na ce a'a wannan kuma ni ba a gani na, ni ba na ganawa. Ni ko ka gana da ni tsautsayi ya sa ka haɗu da ni, mun gana zan zo in faɗa. Eh ba sirri ne. Mun ce musu a'a maganar ka zo ni da kai a bata taso ba, shi ba wanda nake ganawa da shi. Duk abin da za ka faɗa zo ka faɗa, don ɗan abu biyu ne, in ma kana da hujja wadda ba ni da ita ko ta fitawa, in dawo in da abin da kake a kai, ni ban faɗi ba riba na ci. In ma ba ka da hujja ka dawo ka bi abin da nake a kai, kai ba ka faɗi ba riba ka ci. To don me za mu je a waya ɓoye? Sannan a waya ɓoye ni wawa ne? Ni da na san makircinsu na duniya, wanda sai na yi mukaddima gobe kafin a fara wannan zaman da zan faɗi. Zuwa zauna ɗin shi ke nan, a je sai a rubuta takarda, sai a je a ce ai wani babban malami ma a Najeriya sunan shi wane, shi ma yarda. Ko yake nan in na fito na yi magana na ce ƙarya ne, sai a ce an ba shi kuɗi ya cinye. Ba haka muka yi da na Madina? Ba ba ta san ba ba ya kira ni, mai ce zago da sabon gari ta rikice, je kaka saurari kasar ɗina da na sa haba shi. Zaje da sabon gari ta rikice albasa ta malaya, za a taimaka mana? Na ce a'a, ai ta tafke yanzu, duk abin da muka yi ta gaya maka baka ji ba yanzu, don haka mun riga mun yanke shawara. Ya ce to don Allah yana roƙon arziki, da Allah in yi shiru kada in yi wa'azin nan da na saba. Sai na juya da turanci na ce mishi I'm sorry, Albani is nobody's property. Albani ba kayan kowa ba ne, ni duk duniya ba na ƙungiyar kowa. Da yake in kana da matsala ba mu taho wuri na, duk shugaban kungiyar da kaga a duniya ƙarya ne. Duk wani shehin ɗariƙa da kaje kaga a ƙarya ne. In kana da matsala ba mu kai ka taho, is as simple as that. Amma dan kaje kaga a wani wallahi ka aikin banza. Kira ka ni ba karan kowa ba ne, ni ba kungiyar kowa nake ba, ni ba ɗariƙa kowa nake ba. Wa'azi kuma ni na sa kaina nake yau shekara 33 ko da hudu. A ƙarƙashin wannan magana cewa don Allah kada in yi wa'azi ba ta taso ba, su ma masu sauraron wa'azin katsan yanzu ba kusan za a yi gobe ba. Haka ake ba ƙungiya ba ce balle ake ce ƙungiya ba ta zauna, a ce a ce ƙungiya ta fasa. Lokacin da zamu yi wa'azin ba ya kashe Malam Ja'far, babu yadda ba su yi a ƙasar nan don Allah ka a yi wannan wa'azi. Duk wanda suke gaba su gayawa sun gayawa. Dan Allah a roƙi Malam Albani kai wannan wa'azin, duk sai yasa da mazo sai da na tona asirinsu kar a farkon wa'azin, duk ga sai da na faɗa. Haka magana allurar rigakafi, wasu na son ne a zauna ni da su, na ce musu a'a su zo mu zauna a jama'a, a sa lasifika, a sa kyamara, a sa rikoda, a sa intanet, a kira 'yan jaridu su zo. Kowa ya ji in 'yan jaridu sun zo su ɗauka, in sun zo sun ƙi ɗauka, in ba su zo ba neman ɗauka mun aje mu yaɗa. Iyakacin ta kenan. Saboda haka abin ya wuce gwamnatin tarayyar Najeriya, majalisar lafiya ta duniya ce ta turo wakili zai zo gobe. Wani wakilin su ne zai zo, muka ce ya zo. Amma ba ganawa, ko an gana ba za mu shiga wani ɗaki mu gana ba. Duk abin da za a nan za a yi a kan teburin, an gama in yi gida nan su masu yi nasu, kowa ya watsi. Ba ganawa, lamisasa. Saboda haka jama'a, ƙarfe 10 na safe insha Allahu ta'ala gobe te wa kowa a nan. Don haka muna ba shugabannin makaranta akademi da ɗaliban akademi haƙuri. Sawun giwa na ɗaya take na raƙumi. Gobe ba karatu a nan, sai dai na magariba da isha shi ne wannan suke sira. Amma ƙarfe 10 na safe a nan za a zauna insha Allahu ta'ala. Abinda ya sa muka ce dole ɗaliban makaranta su haƙura, yi mana shiru mana ko, saboda za mu sa lasifika mutanen gari su ji mu ba wani abu da muke asiri. Shi yasa za ku ga duk wani abu ma ni a rayuwata na zo na faɗa a kan teburin nan kasar ya ɗauka. Ina fata an gane. Shi yasa Bahaushe yana cewa a yaro da bakin shi ai ba a yi mishi ƙarya ba ko. Saboda haka muna gayyatar ku mata za a yi musu wurin zama a sama, maza kuma a nan, da kuma sauran azuzuwa. Don haka insha Allahu ta'ala gobe ƙananan ɗalibai ƴan JS 1-2 sai su zama su a gida, amma ƴan SS 1-2 JS 3 dukkansu za a iya barin su su zo. Amma mata a sama ne dai wurin zaman su. Za su zo kamar yadda muka ce, mun ce su tawo da tim ɗin su gaba ɗaya. Na ya ce to dawa aka yi izini, na ce a kowa ya zo, kowa ya zo da ministan ilimi, ya zo da kwamishina, ya zo da darakta lafiya, ya zo da har Obama in zai zo, duka ya zo, kowa ya zo. Ni babu hadisi ba ma nukura, kowa ya zo, kowa ya zo. Kawai dai na ce musu mu ba ma African time ne, karfe 10 daidai za mu fara program. Don haka za su zo, mu ma za mu zo. Iqra'ul hujjati bil hujja, hujja ce kawai za ta yi aiki. Don haka jama'a muna gayyatar ku gaba ɗaya, limaman masallatai sallar asuba ku taimaka mana wajen wannan sanarwar. Sannan idan aka gama wannan kasot aka ɗauka, za ku je ku buga mana shi a kowane masallaci, ku je ku sa kowa ya ji. Ga majalisar ɗinkin duniya ta lafiya kar. Abin ya nashe ta ta taho ta tuno wakili, yana nan zai kwana a Kaduna ya gobe ya ƙara so rigidi gabs. Sarki da ɗaukaka sun tabbata ga Allah. Saboda haka insha Allahu ta'ala gobe ba a sake yin wannan zama. Karka damu, karka ce wani nisa allurar rigakafin nan a ihdal kubar, ɗaya daga cikin dama-damai ce ita allurar rigakafin. Bala'o'i ne aka bibbinne. Har yanzu fa bai lacca a kai gaba, ina son ku gane har yanzu ba a yi lacca ba fa. Har yanzu ba a yi lacca ba. Duk abin da ake zama ne ake ana ɗan tattauna jawami, goben ma zama ne za a yi, har yanzu ba mu shirya laccar ba. Amma gaskiya mun sa za mu shirya lacca ɗin, za mu yi ɗaya a cidin wada, za mu yi ɗaya a miciya, ɗaya kuma za a yi ta a cikin ABU Congo Center for Islamic Legal Studies. To a lokacin ne za mu yi lacca, amma har yanzu ba mu yi lacca ba. Har yanzu hira ne ake ɗan tattaɓo abubuwa. Don haka gobe ma ba lacca cewa ba, a zama za a yi. Mu dai muna opposing, mun ce ƙarya ne. Duk abubuwan da suke faɗi ƙarya ne, wai har da wasu huɗu gobin ƙarya da suka lalaba a limamai a nan Bariya College, wai ga wata huɗu ba wani malami. Kaji mun ya gaya huɗu ba, waɗannan tsofaffin limamai da ba su iya rubuta huɗu ba da kansu ba, su ake gaya huɗu ba, amma mun ya gaya huɗu ba, huɗu ba a wani abinci ne. Huduba je mai mana biro mu rubuta maka akan mu kike so a maka huduba, wai an zo da huduba, wai ga wata huduba, kai ka biyo baya. Kai in ba dan aure da malaman musulunci ba a kawo maka wata huduba, wai a ce wai ga huduba, wai ga fassara ta. Duka gobe za mu zo da wannan tattaunawa. Don haka har shi Dr. Sani Gwargwadon na ce a gayyato shi. Duka kowa ya zo. Don haka duk wani wanda yake da magana akan allurar rigakafi ya zo gobe, muna gayyatar shi makarantar nan. Likita ne shi, pharmacist ne shi, nurse ne, kowane iri ne, karka ji tsoro. Ba a dukan kowa, ba a zakin kowa. Duk abin da ake yi za a sa shi ne a nan. Duk wani jami'in lafiya ka gayyato shi ya zo ƙarfe 10 na safe. Za mu zauna, za mu danna lasifika, kowa zai ji. Za a ɗauka kuma za a yaɗa kasusuwan insha Allahu ta'ala. Duk wanda ya zo kuma za a faɗi sunan shi, za a yi bayanin mene ne ya zo da shi, kuma zai bayyana matsayin shi. Don haka insha Allahu ta'ala jama'a muna gayyatar ku ƙarfe 10 taimako a nan, ba ma African time. Insha Allahu gobe za a yi wannan zaman. Da wannan muke cewa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Alhamdulillah.